الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا إينا ماتا ينقوى مسلمي barkan mu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka, Masjidul Wifaq, a Sufar Teko a Lome, babban birnin kasar Togo. Mun hadu anan ne don yin nasiha ga iyayenmu mata, don idan kun gyaru gida ya gyaru, idan an samu matsala a rayuwarku da tarbiyyarku, to tabbas rayuwar gida za ta samu mushkila, za ta samu damuwa. Zan yi amfani da wannan dama wajen a yi muku nasihu gaba-gaba kamar haka. Zan fara da aya ta Al-Qur'ani mai girma da Allah yake cewa wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya ta suratul Ahzab yayi kira ga iyaye mata akan matsaloli kamar haka. Na farko dai, ku lazimci gidajenku, kowace mace ta kula da gidanta, ta zauna a gidanta, ta gyara gidanta, ta mutunta gidanta, ta tabbata a gidanta, ba ta fita sai da uzuri, ba ta fita sai da larura, ba ta fita sai da bukata. Shine wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Ku tabbata, ku zauna a gidajenku, ku daina fita kuna tabarruj irin na matan farko ƴan jahiliya wanda ba su da addini. Ku matan musulmi, kar ku yi wannan ɗabi'a, kada ku yi wannan ainihin wato kar ku yi wannan hali, kada ku yi wannan ɗabi'a. Ku tabbata ku zauna a cikin gidajenku, ku daina fita ba gaira babu dalili, ku daina fita babu dalili, babu uzuri. Kamar aya tana nuna mana, macen kwarai ita ce wanda ta fifita zaman gidanta akan yawo. Ki zama kullum kina yawo can 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 can, wannan ba shari'a ba ne. asali mace tana gida ne a zaune, namiji yana waje, ya fita ya nemo, ya je gona, ya je kasuwa, ya je wajen aiki, ke kuma kina gida kina tarbiyan yara, ki musu abinci su je makaranta, ki kula da tarbiyar ƴaƴanki da mai gidanki da dukkan wanda suke gidanki. Amma yau zamani ya canja, wasu mata suna ganin cewa shari'a musulunci ta takura musu, ta matsanta musu da tace su zauna a gida, alhali ba ku sani ba cewa zaman ku a gida ku yi tarbiyyar ƴaƴa, zaman ku a gida ku kula da haƙƙin aure shine yafi muku alheri, shine yafi muku mutunci a rayuwar. Ya wace ya wace da alaka da maza a waje da tallace tallace shiga cikin maza, wannan ba ɗabi'ar mata musulma bane, sai wanda ya zama mata dole, ya zama mata larura ba yanda za ta yi. Da haka Allah ya ce ku zauna a cikin gidajenku, ku daina fita irin fitan jahiliya. Zan yi bayani mai ake nufi da fitan jahiliya. Abu na biyu, Allah ya ce ku tsayar da sallah, wa aqimna salata. Matan annabi ne ake magana, amma ya shafi dukkan mata na musulmi a duniya gaba daya. Ki kula da sallah, kada ki yi wasa da sallah, azhar a lokacinta, la'asar, magariba, isha'i, asubahi. Hasara ne, taɓewa ne, laifi ne, kuskure ne babba mace ta zauna a gidanta ba ta kulawa da sallah. Ina wanda suna ta rikici da mazajensu a kan yin sallah, tashi ki sallah, ba ki sallah asuba. Yanzu a cikin mata akwai wanda kwata-kwata ba sa tashi sallah asuba, sai dai mai gidanta ya haƙura ya bata. Akwai wanda ba ta kula da salloli, mai haɗa sallah ce, akan abinci sai ta haɗa sallah, ta haɗa magariba, isha'i, ba za ta yi azhar akan lokaci ba sai la'asar ta yi. Kin saba wa Allah, kin saba wa shari'a. Manzo Allah yake cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, abin da ke tsakaninmu da su waɗanda ba musulmi shi ne sallah. Wanda ya tsaye da sallah ya zama musulmi na ƙwarai, wanda ya yi wasa da sallah ko ta yi wasa da sallah, to ta fita daga layin musulmin ƙwarai. Kuma duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini, man aqama salata faqad aqama ad-dina. Wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini, wanda ya tozartar da sallah kuma ya tozartar da addini. Wani namiji yana fada da matarsa, an ka shiga tsakanin su, me ya hada ku? Yace malam bata sallah, bata san sallah. Aka mata magana tace eh, gaskiya ba ta yi, sai lokacin da ta ga dama take yi. Matar aure mai addini a ce sallah sai kin gida ma zaki, ke da kike da haihuwa kike naƙuda, dare ɗaya zaki iya mutuwa. Rashin yin sallah ku yasa ƴaƴanku wasu ba sa kula da sallah, tunda sun ga uwarsu ba ta yi, to su ma ba za su yi ba. Yanzu da yawa malamai a makarantu na boko suna kawowa kukan yara ƴan mata ba sa sallah. Yarinya budurwa, in an ce aje a sallah, sai ta ce ita al'ada take yi, kuma ƙarya take yi. Su yi ta da'awan al'ada, da'awan suna al'ada, su ƙi su yi sallah, alhali ba al'adar suke yi ba. Wannan ya samo asali da rashin tarbiya ta kirki da uwarta, wato bace mata ba, da ku kula da sallah, ku bayar da zakka, wanda take da kuɗi, wanda take kasuwanci, wanda take business, wa atina zakata, ku bayar da zakka kamar yadda Allah ya wajabta wa namiji ya bayar da zakka, ke ma an wajabta miki ki bayar da zakka. Mata Abdullahi dan Mas'ud tana fitar da zakka, ke ma in kin tara kuɗi, akwai international business women waɗanda mata ne masu kasuwanci mai ƙarfi, akwai wanda suna da kuɗin da ya kai su ba da zakka amma ba sa bayarwa, to wallahi ana bin ki bashi akan rashin bayar da zakka din nan. Alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun wa ati'na Allah wa rasulahu. Ya ku iyayena mata, ku bi Allah, ku bi manzon Allah, lalle ne ku yi wa Allah da'a abinda Allah ya faɗa, ku yi wa manzon Allah da'a abinda manzon Allah ya faɗa, ku bi shi. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, ku musu da'a, ku girmama su in sun ba da doka ku bi. Yanzu a cikin ayan nan guda ɗaya mun samu umarnin mata ku zauna a gidanku, a daina fita ba da ka'ida ba. Na biyu, a daina fita irin ta jahiliya, fitan da ake fita ba suturce kai, ba kula da jiki, ba lullu kamar matan arna, wannan ba ɗabi'ar matan musulmi ba ne. Yanda kuka yi shiga haka ɗin nan, wannan shine shigan matan musulmi, inda za a iya ɗauko muku hoton matan sahabbai, to za ku gansu kamar haka ne, a rufe jikinsu kirif, kuma wannan shine mutuncinku, wannan shine darajarku, wannan shine kimarku, kuma wannan shike nuna cewa kuna son Allah, kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dan duk mai hankali shine wanda yake biyayya ga doka ta Allah. A daina fita na tabarruj, fita ba hijabi, fita an bayyana tsaraici, ana ganin gashinki, ana ganin kirjinki, ana ganin kaya matsatsu da kika saka a jikinki. Wannan kai ba sifar mata kwarai bane, tabarruj al-jahiliyyati al-ula kenan. A fesa turare, a shafa lalle, ai ado, ana bayyana wa duniya an fita, haramun. Wani yana gaya min yana ta faɗa da matarsa suna rikici da ita akan hijabi. In ya je kasuwa sai ya siyo mata hijabi mai tsawo, idan ta zo za ta fita unguwa sai ta sa almakashi, sai ta yanke shi, sai ta mai da shi iya rabin gwiwanta. Ya ce, "Ah, ni kan wannan hijabin haka na siye shi?" Ta ce, "Haka ne." Ashe zuwa take a yayyanke mata shi. Da ƙarshe ta ce ita ba ba za ta sa wannan dogon hijabi, ba za ta sa ba. Ta fi so ta saka wando a ga wandan, ta saka atamfa mai tsada a gani, ta saka skirt matsatsen kaya a gani. Ya ce, "Yayi, yayi, 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 inda ya kawo sai ta kai wa tela ta yanke." Da wannan ba daidai ba ne. Mu dawo irin ɗabi'ar da mata suke yi na rashin kulawa da hijabi, musamman idan an je biki, an je taron aure. Wasu matan musulmi in ka gansu ba za ka ce musulmi bane. Kwaɓe kayansu suke yi, su saka ƙananan kaya, su bayyana tsiraici, kowa za ta bayyana abinda Allah ya bata. A'udhu billah wal iyadu billah. Da su kaɗai ne ma mata zalla, to da ɗan dama dama, amma wallahi ba ita kaɗai bane mace, da maza, da direbobin mota, da abokanan ango, da makota, za ta je tana bayyana jikinta. Yanzu ke ke yanzu ba kya tsoron Allah? Abu mai mutunci, mai kima, mai tsada, kina buɗe shi kowa yana gani. Me za ki ce wa ‘ya’yanki in sun girma? Me za ki ce wa jikokinki idan sun girma? Yau in kun ga inda matan musulmi suke fita gidan biki, irin ado da kwalliyar da ake a gidajen biki, ba za ku ce ‘ya’yan musulmi ba ne. A zo ana taro, ana kiɗa, ana rawa da maza da mata, musamman amarya ta yi fita na tsiraici. Wace amarya ce yau ake yin aurenta a ganta da hijabi? Ai, abun ya kusa ma mutuwa gaba daya. Yanzu amarya ba ta saka hijabi, kawai ba zai yiwu bane ranar aure a ce wai ta saka hijabi. Za ta je gidan kwalliya maza, abun bakin ciki. Akwai gidajen wato make-ups, gyara wa mace jiki, canja mata kama. Ba wai fa mace ne take ba, a wasu wuraren wallahi maza ne suke. It is really very very unfortunate, very sad. Abun yayi muni a ce mace ta je ta kwabe namiji yana mata gyaran jiki, zai shashafa mata fuska, ya gyaggyara mata kirji. Wata mata ta ce, malam ba inda ba sa taba mana. La ilaha illallah wal iyadu billah. Aina al-islam, aina sunna, ina musulunci, ina bin sunna annabi? Wallahi duk matan da ta je gaban wani namiji wa yana gyara mata jiki, duk matan da ta je gaban wani namiji yana taba mata jiki, sai Allah ya kona ta. Ki da yawa ko ki kaɗan, ina ma laifin ki je wajen ƴar uwarki mace ta miki? Mun yi bincike mun tarar da akwai garurrukan da kitso, kitso malam na mata, kitso namiji yake yi wa mace kitso. Wai mata, me yasa ba ku da kishi ne? Me yasa ba ku damu da kanku ba ne? Yaya zan je ina mace in bayar da kaina namiji ya min kitso? Yaya haka? Har yanzu ayoyin ba su isa muku ba? Har yanzu shari'ar ba ta zo muku ba? Har yanzu karantarwar manzon Allah bai iso ku ba? A shari'ar musulunci fa ba wai namiji ba, ko da mace wacce take kafira ba musulma ba, bai halatta ta ga gashin mace musulma ba. Zan maimaita, wata mace wanda ba musulma ba, bai halatta ki buɗe gashinki ta gani ba, bai halatta ki je ta miki kitso ba, bai halatta ta miki shampo da conditioner da za ta sa miki a kanki ba, tunda ba musulma ba ce, sai dai ‘yar uwarki musulma. To ballantana namiji, ina fatan iyayena mata za su ji tsoron Allah, za su gyara wannan babban kuskure na rashin kishi da rashin tarbiyya da rashin kulawa da mutunci. Kada ki bari wani namiji ya taɓa jikinki. Aka ce malamai su ce, da mace ta bari wani wadda ba mijinta ba ya taɓa jikinta, gwanda a ɗauko gaushin wuta a liƙa mata a jikinta. Da haka ku daina bayyana adonku, ga wanda ba mazajen kuma wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw akhwatihinna aw bani akhwatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghayri uli al-irbati min ar-rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wadannan sune ya halatta ki bayyana wani abu na ado gare su. Mijinki bu'ulatihinna al-ba'lu ana nufin miji, amma da Allah ya tambaye ku ya ku iyaye na mata, a yau a cikin ku mace nawa ne take zuwa tai kwalliya tai ado na kecere ni dan mijinta ya ganta ya ji dadi? Yawancin ku fa in za ku yi kwalliya za ku yi ado, idan za ku tafi asibiti ne, in za ku tafi gidan biki ne, in za ku tafi kasuwa ne, in za ku tafi makaranta, wasu kan har islamiya ma in za su je sai sun zabga ado in za su je islamiya. Matar aure za ta je islamiya ta yi ado ta fesa turare, haramun alaiki. Wa zaki wa ado malaminki? Shi zaki wa kwalliya? Shi zaki wa ado? Mazan ku yau suna kuka da ku, ba kwa musu kwalliya, ba sa ganin adanku sai in za ku tafi unguwa. Idan mace za ta je gidan suna ko gidan aure, za ta iya yin minti 40 a gaban miro madubi, ta goge nan, ta makala nan, ta diga wannan, ta gyara wannan, saboda za a je za a nuna wa duniya a hanya ma za a sha kallo a more. Amma ranar da mijinta yana gida, yana zaune, yana so ya huta, haka za ta yi ta masa yawo da hijabi da tsohon kaya, ba kitson kirki, ba gyara jiki, la yajuz. Da haka ku yi wa mazajenku ado, namijinki komi ya gani a jikinki halal ne, mahaifinki idan ya ganki kin yi kwalliya daman ba aure a tsakaninki da shi, halal ne. Baban mijinki aw aba bu'ulatihinna, baban miji, mijinki wane babansa, har abada bai zai aure ki ba. Da ka dan baban mijinki ya ganki ba laifi, ƴaƴanki, ɗanki, ƴarki, ko kuma ɗan mijinki, ɗan mijinki wanda ba ɗanki ba har abada bai zai aure ki ba, da zarar kin auri wani in dai ya tare da ke, ke a matsayin matarsa, to duka ƴaƴansa ƴaƴanki ne, ba aure a tsakaninku. Amma mala abinda zai baka tsoro yau, ya tabbata cewa yau matan aure suna soyayya da ƴaƴan mazajensu. Mallan ka gane maganar?
Na ƙwarai kuwa.
Matan aure mijinta yana da ɗa saurayi, ɗan da ba nata ba, ɗan kishiyarta, suna aika chatting da risala message da hotuna, tana soyayya da ɗan mijinta saboda ƴar banza ce. Wani yaro ya kawo kuka ya ce ai masa addu'a, matar babansa tana neman sa.
Inna lillahi
la ilaha illallah. Zamani abubuwa marasa dadi sun zo, dan haka mutane ku kula da gidajenku, mutane iyaye ku kula da gidajenku, a daina sakewa yara ana zuba musu ido, musamman gidan da babu addini. To kinji dan mijinki danki ne, yar mijinki yanki ce, koda ba ke kika haife shi ko kika haife ta ba, dan uwanki, kaninki, yayanki, wannan zai iya ganin kwalliyanki da adonki, kani ko yaya, dan kaninki aw bani ikhwanihinna, kaninki, yayanki yana da ƴaƴa, to su ma ƴaƴanki ne. Kamar yaya dan kaninki dan yayanki kamar danki ne, babu aure a tsakaninku, daka shi ma zai iya ganin adonki. To amma shi ma wannan, ina kira ga mata ku mai da hankali. A wannan satin da ya wuce an kawo min case, an kawo min matsala na wani mutum da aka kama shi yana neman yayi lalata, kuma yana soyayya da ƴan yayarsa. An gane kuwa mutum ne yana da yaya, yassa mace ko ita yar mace din, wannan ko sai an duba mana shi ne, ita yar macen daga can ne, ita yar mace din tana da ƴaƴa mata, don haka kaninta sai aka ga yana tura wasiƙa a waya na soyayya, yana neman yayi lalata yayi zina da ƴar yayarsa. Da haka you have to be very careful. Anatsu ba yanzu aminci yayi wahala, gaskiya tayi wahala, ko kaninki ne, kin ga dai ƴaƴanki wato kamar shi kawunsu ne, rafa ne ko yawa, kamar rafa ne, yana neman wato ƴar wato yayansa ko kanwarsa, kin ga ba aure tsakaninsu, yassa ce ai. To sai an sa ido ku kula, musamman mata ku nake tausayawa, ki gama wahalar tarbiya da ainihin wato ƴarki, wani yazo dare ɗaya lalata miki tarbiya ƴarki, wallahi sai kin sa ido. Maganan a tafi a bar yara da maza, wai ƴan uwa ne dangi ne, ba damuwa, wannan zamani yanzu bai zai yi ba. A'a ai kanina ne, a'a ai dan gidan kanwata ne, a'a bari in basu da yarinya ta mace budurwa, babu, lokaci ya canja. Da haka lallai ku kula da tarbiyyan ƴaƴanku, ku sa ido a kansu, ku matso da su jikinku, ku san shige da ficensu. Wannan shi ne za ku samu kwanciyar hankali a gidajenku. Gabar magana ta biyu, ayat ta nuna mana mace la takhruju illa lil haja, asalin mace ba ta fita daga gidanta sai da bukata, shine asali, ba za ta fita ba sai da bukata, ba ta fita dan wasa, ba ta fita dan idahatul awqat, ba ta lokaci, sai da sharuda da kuma bukata mai tsanani. Yazo a hadisi annabi yayi izini a fita, azinna lakunna fil khuruj li hajatikunna, haka yazo a hadisi riwayat Bukhari da Muslim, an yi muku izini ku fita dan biyan bukatanku. Ya halatta mace ta fita dan biyan bukata, abinda ya zama dole za ta iya fita. Abu na biyu, a karkashin wadar na fi buyutikun na, mace ba ta fita sai da izinin miji ko sai da izinin waliyi. Duk inda mace take bai halatta ta fita daga gidansu ko gidanta ba illa da izini na mijinta in tana da aure, ko kuma izinin waliyinta in ba ta da aure. Waye waliyi? Ubanta, mahaifiyarta, yayanta ko kaninta, babbanta. Kenan inda mace ce bai halatta ta fita daga gidansu ko gidanta ba, ba tare da ta nemi izini da dama an ba ta ta fita ba. Da a ce musulmi suna bin wannan ka'ida, da ba a samu mata masu yawace yawace ba, da babu wannan yawace yawacen. To amma ba sa bi, wata mijin ma ba ta tambayansa, mijin ma bai isa ba, bai isa ba in za ta fita ta tambaye shi, wala ba tambaya ba. Wata ba ta tambayan ubanta in za ta fita ko kaninta ko yayanta, sai ta ce a'a ai ita ba ta da aure. To ko ba ki da aure, ko ba ki da aure, ko ba ki da aure, sai kin nemi izinin wato waliyin ki, majibincin al'amarin ki, bai zai yi haka kawai ki fita ba tare da an ba ki dama ba. Annabi ya faɗa alayhi salatu wassalam, ayyu mamra'atin kharajat min baitiha bi ghairi izni zawjiha, duk matar da ta fita daga gidanta ba tare da izinin mijinta ba, kanat fi sakhatillahi hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha, tana cikin fushin Allah har sai ta dawo gida ko mijinta yarda da ita. Ba a fita daga gida ba da izinin miji ba. Wannan riwayar sa daga Anas, isnadi yana da rauni, amma akwai wasu riwayoyin ingantattu da suke kan wannan ma'ana. Da haka iyaye na mata, ana so in mace za ta fita ta nemi izini, sannan kuma idan za ta fita wajibi ne ta saka sutura yalwatacciya, sutura wacce take mai rufe jiki. An so mace in za ta fita ta sa kayan da zai rufe hatta kafafuwanta, kuma ta saka hijabi, ta saka niqabi, fatastura unuqaha, ta rufe wuyanta. Ba a so wuya a ga mace ta fita ana kallon wuyanta, wuya wannan wuya ba a so. Sannan ba a bayyana kirji, kirjin mace nan haramun ne ta saka wani gele ko mayafi wanda yake yana bayyana wannan wurare. An-nahr was-sadr, kirji ba a so a bayyana shi. Fuska, wasu malaman sun ce a rufe ta, li'annaha majma'ul mahasini, saboda ai a fuskar mace ake gane tana da kyau ko ba ta da kyau. Da haka wasu suka ce hatta fuskar ta saka niqabi ta rufe, iya ido kawai za ta bari. Wasu suka ce a'a, in ta bar fuskar ta a waje ta rufe sauran jiki babu laifi, kuma ta saka kaya wanda suke laysat muta'attira, ba turare, bai halatta mace in za ta fita tafi ta turare a jikinta ba, musamman turaren mijinta. Akwai wanda in za su fita sai su dauki turaren mai gidansu mai kanshi, sai su saka turare mai kanshi mai karfi. Mace ba ta saka turare mai kanshi mai karfi, mace tana saka turare ne wato mai karancin karfi, wanda kawai wato ita za ta ji kanshin, ko wanda yake jikinta shi zai ji kanshin. Allah ya faɗa cikin hadisi, ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min baiti zawjiha, duk matar da ta sanya turare ta fita daga gidan mijinta, liyajidu rihaha, dan a ji kanshin ta, fa hiya zaniya, sunanta mazinaciya. Kin ga zina, akwai zinan da ba sai an je wajen namiji ba, turare kawai mai kanshi in kika sa, kika buga layi ko kika cika motar da kika wata haya akai ta jin kanshin ki, sunan ki mazinaciya, waliyazu billah. Ku kiyaye, ina ja muku kunne, akwai hadari na fesa turare mai karfi yayin da za a fita daga gidan miji, akwai hadari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, mace dole ne in za ta saka sutura kar ta sa sutura mai launi-launi, hijabi kenan, wanda zai dau hankali, wanda zai zama ado, duk hijabin da ya zama ado a karan kansa. Wa Allah ya kuna zinatan fi nafsihi, kada ya zama wato a karan kansa wannan yadin mai ado ne, mai daukan hankali, a'a a sa tsaka-tsaki, ba wulakantacce ba can, ba kuma mai tsada can, mai daukan hankali ba. Normal dress, moderate, kaya wanda suke na mutunci. Sannan ba a so a sa dayiqan aw qasira, mai matsi ko kuma gajere. Kada mace ta saka kaya masu matsi ta fita, sai dai in za ta je wajen gidan mijinta ne, wajen mijinta, wannan ya halatta ta saka kowane kaya in za ta je wajen mijinta. Amma in za ta fita, kar ki saka kaya mai matsi, sannan kuma kai ya zama gajere, guntu, gajeriyar riga, gajeren wando, matsatsan kaya, haramun ne mace ta sa. Kuma kai ya zama mai shara-shara, transparent, wanda in kin saka ana iya hango damtsanki, in kin saka ana iya gano rigarki ta ciki, in kin saka ana iya gano irjinki. Akwai matan da za ku ga sun saka wani kaya, hatta wai hijabi ne, amma hatta breziya da suka saka ana ganin tsawon breziyan, fadin shi, kalan breziyan, wannan ba hijabi ba ne. Kula da kyau fa, ana so in dai za ki siyadi na hijabi, to ki daga shi haka, ki duba ki ga bakin hango waje, mai kauri, mai fadi, mai tsawo, ba wanda yake wato mai shara-shara ba. Sannan an hana mace ta yi lifsatar rijal, saka kaya irin na maza, kamar wata saboda soyayya ta ɗauko wandan mijinta ta saka ta fita, haramun. ko ta saka babbar riga namijinta saboda soyayya haram ne, ko ta saka hula wannan kaya, hula wannan haramun ne mace ta sa wannan hulan dan na maza ne, amma wata ta dauki wayanta ta saka kayan mijinta tayi haka, tayi selfie tana dariya, ta dauki hoto ta turawa group na kawayenta, baki da hankali ina jin kin samu tabuwar kai. Ku kiyaye, akwai wando na maza, akwai wandon mata, akwai shirt na mata ya halatta ki saka, akwai shirt na maza haram ne ki saka, akwai hula ta mata halal ne ki saka, akwai hula na maza haram ne ki saka. Yana da kyau ku kiyaye wannan. Akwai masu sa fisin kaf, mace ce fisin kaf na maza ta saka, musulma. Ina so in gaya muku waɗanda suke rudanku suna ɗora ku akan tunani irin na turawa, suna raba ku da shiga ta musulunci, wallahi maƙiyanku ne. Yanzu akwai wanda suke zuga mata cewa idan kin ga mijinki yana neman mata, to kawai ke ma ke fita ki je ki nemi mata, ki nemi maza. Wai yanda ya ji zafi, yanda kika ji zafi shi ma haka zai ji zafi, ba ku gane ba ko? Zuga mata suke yi. Wai in mace in mijinta yana neman mata, to ita ma ta fita ta nemi maza. Idan mijinki wai yana zuwa ya kwana da mace, ke ma wata ran ki kira wani ki kwana da shi. Yanda ya bata miki ke ma ki bata mishi. Yanzu saboda kina da gajeren tunani, shi ya saba wa Allah, yayi abin da yake sabo ne, kuma Allah sai ya kama shi, ke kuma ke ma sai ki je kirama da sabon Allah, ai ba hankali a ciki. Idan ya bar ki da yunwa, ke ma wata ran sai ki bar ƴaƴansa da yunwa. In mijinki mazinaci ne, ke ma sai ki zama mazinaciya a ɓata guda biyu, wannan ba daidai ba ne. Wai idan ya miki ba daidai ba, ki duba abin da yake sa kiki yi na addini, ki ce baraki ba. Kin ga mijinki yana so ki sa hijabi da niqabi, to ke ma in kin zo fita kar ki saka, ki fita haka. Za Allah ya faɗa la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa wa la'anallahu almutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal. Allah ya tsinewa mata masu kamanceceniya da maza, Allah ya tsinewa maza masu kama da mata. Da haka karki bai da kyau. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Kira Allah yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce gaya wa matanka da matan mu'minai su saka hijabi su rufe jikinsu. Rufe jiki mutunci ne, kima ne, daraja ne, kuma ɗaukaka ne. Sannan abu na hudu, lalle ne mace ta kiyaye ganinta, ta kiyaye ganinta, ki kiyaye magana da kike yi. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ba a san mace tana magana tana karya murya, musamman yanzu lokacin WhatsApp din nan, zaki tura sako wa wani namiji kina karya murya haram, ba a so, ba daidai bane. Ko abokin mijinki ya bugo waya kin dauka kina karya murya, haram, la yajuz. Ku kiyaye sautin ku, ku kiyaye ganin ku. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Agaya mu'minai su kame ganin su, karki ta ganin komai da komai, akwai abinda Allah ya haramta ki gani. Sannan ku kiyaye farjojin ku banda zina. ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها. كي كوي لنا نمريم وندا تكياي فرجنتا بتبادا متنچنتا غا وني با ادونيا كوتا كوتا دان هكا وكولا دا wannan dokoki ne idan kun yi za ku samu zaman lafiya. wa antash an tamshi almar'atu mutawadi'a. ana san mace ta rinka tafiya cikin tawadu'u da kankan da kai. ba a so ana bayyana kwalliya da ado a kafa. ina waɗanda suke sa sarƙa ta kafa, haramun ne mace ta sa sarƙa ta kafa tana fita tana karkadawa, ana jin ƙaran kar wato kafarta ta da sarƙarta ta. wa tasma'u waswasan idan sarafat kamasta'ana bi rihin ishrikun zajilu. Imrul Qais yake fada yana sifanta wata mace. wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. ku yi kokari ku rinka saka niqabi daidai gwargwado. koda ba mu ce niqabi ya zama dole dole ba, amma dai yana da kyau mace ta rinka saka shi, saboda zamani al'amura sun lalace. akwai wanda suke neman mace da tsafi, akwai masu neman yan ƙananan yara. yarki karama yar shekara 7-8 din nan karki wasa da ita, akwai masu neman irinta. akwai mutumin da aka nuna mana shi an kama shi yana rafin yarinya karama, shi ƙananan yara ake kai masa shekara 7-8 yan primary, shi kuma su yake so. aka yi hirar da wata yar karamar yarinya, wani tsoho dan shekara 70 ya neme ta. me yake mata? yatsunsa yake sawa a gabanta, yatsa wannan hannun zai sa ya ta biyan bukatarsa da yatsa. karamar yarinya, saboda ba zai iya saduwa da ita ba, amma bari ya lalata ta ta wannan. ki kula da yarki karama, ki daina aiken yarinya karama shagon wani mai shago ko wajen wani tsoho ko wajen wani wanda ba aminta da shi ba. shawara ce nake baki, in ba haka ba yarki za ta zama victim. akwai masu neman yan mata, wannan su suka fi yawa. yarinyarki mai mutunci, mai hijabi, mai daraja, kin killace ta, kin boye ta, kin tsare ta, wallahi wani zai bi hanyar da zai bi sai ya lalata ta. babu abu mai ciwo mutum ya tarbiyyantar da ɗansa, wani ya zo har gidansa ya keta masa mutunci ya lalata masa yarinya. kuma matsalar yau yaran yau in aka fara yi musu zina suka saba suka ji dadin ba sa dinawa wallahi wata zaki ga har aurenta idan an yi aurenta koda ba a gane tana yi ba tana gidan aurenta amma tana bin mazan banza karki bari a lalata miki yarki daka duk wacce ta ga tana da ƴa mace yarinya tana da dan fitina da bin maza to ki maza ki aurar da ita da an ga yarinya tana da rawar kai to ai maza ai mata aure saboda za ta ba ku abun kunya ku aurar da ita ku huta akwai lissafi da ya tabbatar da akwai yara ƴan matan da ana kai su gidajen mazajen su sun san maza kafin a kai su mazinaciya ne ta yi zina da yawa kafin a kai ta gidan miji yawanci mazajen tun da sabon aure ne ba sa ganewa ku kula da ƴaƴanku akwai masu neman matan aure wani yana zaune kawai shi ce so yake a kawo masa mata aure shi kuma mata aure yake sha'awa baya sha'awar yarinya karama baya sha'awar budurwa a mata aure kuma komun tsofanta akwai wanda fa saboda ma tsafi suke zina da matan aure kawai bokansu ya ce masa ka rinka zina da matan aure da karki mamaki dan kina da hijabi kina da niqabi kin lullube jikinki wallahi ba mamaki wani ya miki magana a shago ko a kasuwa kula akwai matar da tace ta je unguwa tana dawowa sai ga wani mai mota yana binta da mota tana waiwa sai ta ganshi sai yana mata haka ta kauce ya bita sai tace mawon Allah ni matar aure ne sai ce to me dan ke matar aure ne ai rabo ne tace ni ba yar iska bane ni ma ta aure ne amma wallahi sai da ya ci gaba da binta akwai wanda da take kula shi sai ya rubuta lambar wayar sa sai ya jefa mata a takarda a gabanta jiwawa wawa wawa matar da ka tsaye da ita take tsayawa to me na rubuta lambar waya ka jefa mata amma kar ki manta akwai wadanda kuma in an jefa musu wayar kuma suna dauka kar ki manta akwai matan da su kuma da kansu suke neman mazan waya su ta bugawa mazan aure waya wallahi kwanan nan a waya ta dinna akwai chatin din da muka yi da wata mata da mijinta matan ne ta kafara cewa malam ga wata matar aure tana neman min mijina wannan mijin naki da kike gani ba mamaki wata mata aure ta neme shi tace malam nayi magana da ita baka da baka nace mata yanzu ke zaki ji dadi ana neman mijinki tace to sai me an nema din banza kawai ta nemi lambar wayar mijin nata ta kira shi tace matar ka fa tana neman mai gidana na mata magana ta ki ta dena yace sharri ake mata yace bai yadda ba wallahi tace ga text message din da take turawa ga lambar ta ga lambar mai gidana ga time din da take tura masa maganganu na batsa ya gani yace sharri ake mata kuma ta ci gaba da yi mutane suna da damuwa abu na karshe da zan tsaya a kansa shine abu guda biyu na farko a cikin su shine tsafatsafi da sihirce-sihirce da yake gudana a tsakanin mata a cikin gidajen aure iyaye na mata ina so na shaida muku mun gaji da jin wannan labarin ya ishe mu haka ya kamata ku ji tsoron Allah yau mace da abin da muka sani in mace tana da kishiya ita ne take zuwa gidan boka tana neman magani da za ta mallaki miji tai kaza, amma yau mace ita kadai ne da mijinta, to shi kuma mijin shi ma sai an tsafe shi. Ana yi wa maza tsafi dan a mallake su hanyoyi daban-daban. Akwai mutane da suka nada kansu cewa su malamai ne, amma matsiyata ne, ba malamai bane, bokaye ne. Duk inda boka yake matsiyaci ne. Mata suna da alaka, wasu mata suna da alaka wasika mai karfi tsakanin su da bokaye. Wata duk kudin da ta samu akan bokaye yake karewa. Wata kayan dakinta, kayan dakinta ya kare a wajen boka saboda tana neman magani. Boka yana zuwa ya je ya bata magani, mummunan magani, ta bawa mai gidanta dan ta mallake shi. Ki sani haramun ne zuwa gidan boka ki mallake shi mijinki. Manzo Allah ya ce duk wanda ya je gidan boka sallar su kwana 40 Allah ba zai karba ba. Manzo Allah ya ce duk wanda ya je gidan boka ya gaskata boka da abinda ya fada masa, ya kafirce wa da abinda Allah ya saukar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A baku ku barbada abincin mazaje, wasu a basu su zuba a cikin kayan shan miji. Yasa wani namiji ya ce ai ni abincin da matata ta bani ai bana ci, sai dai in ci a hotel. Wani ya ce in ta kamun abinci bana yadda na ci, ni kadai tare muke ci. Dan radda ta kamun abinci ta ce ya ishe ta, to ni ma ba zan ci ba. Ya ce barbade take mu. Ai kun san barbade ko? A debo garin magani a zuba masa. Akwai wanda ta yi fitsari ta zuba wa abincin mijinta saboda tsafi. Fitsari wai bokan ya ce in ya sha fitsarinki kin gama da shi. Ah, to ai karewar kaskanci, in dai zai sha fitsarinta to me ba za ta yi masa ba? Dole. Akwai wanda ya ce wallahi malam kashi ta samu, wal'iyadu billah kashi. Akramakumullah. Ya ɗebi miyan kubewa mai yaukin nan haka ya ja ha ya zuba ya tauna ya tauna, sai jin yama a bakinsa haka. Yana duba miyan nan sai ga ƙasan kwana shi kashi ne a ci. A'udhu billah. Da ya ritsa ta yi tambayar ta ce eh malaminta ne ya bata lagani magani. To kaga ya kamata duk mai shan miyan kubewa a gidansa ya mai da hankali. Wallahi ya kula kar a biya a zuba maka al'amura. Allah ya kiyaye. Wai duka wai dan a mallaki miji. Akwai wanda sai ya shiga daki ya kwanta ta yi ta bunka masa hayaki, shi ya dauka turaren wuta ne take masa, ashe bunke shi ake yi a mallake shi. Akwai wanda layu aka sa mai ya tsallaka, ya tafi baya nan kofar ɗakinsa aka cire tayin ɗin, aka samu ƙwararre mai aikin tayin ya ɓare ya sa tayin ɗin ya miyar. Boka ya ce in ka ɗinde ya tsallaka kin gama da shi. Duka mata suna wannan. Mu dawo kan kishiya. Mata ku ji tsoron Allah. Akwai wanda ta haramta wa kishiyarta ta ji daɗin mijinta, ta je wajen boka ta karɓo magani, in mijinta ya je ɗakin kishiyarta to ba namiji ba ne, ba zai iya mata komai ba. Wani kullum ya shiga ɗakin kishiyarta da zazzaɓi yake shiga, wani kuma kullum idan ya shiga ɗakin matar sai jini ya zo mata jini. Akwai matar da take sai ta zubar da jini ya kai cikin kofi, ya kai cikin kwanon sha. Amma mijin yana barin gidan ta warke. Wannan duk sharrin ku ne mata, Allah kiyaye. Akwai wanda da yazo zai zo ɗakin ɗaya matar sai gaban sa ya rinka faduwa. Akwai wanda an masa sihiri baya iya kwana a ɗakin matarsa ɗayan. Wallahi duk inda ya je in yi awa ɗaya awa biyu da kansa sai ya fito a dole. kuma an yi masa magana ya ce wallahi bai san yana fita ba, an fidda shi a dole. Duka wannan hali ne da ɗabi'u na mata da suke yi na tsafe-tsafe da sirce-sirce a gida. Idan an ga miji yana da babban mata tana da ‘ya’ya manya kuma kansu ya haɗu da ubansu, sai mata su ta zuwa gidan boka wayya za su yi su raba uban da manyan ‘ya’yansa, sai a haɗa shi fada da manyan ‘ya’yansa, sai ya ji baya shiri da manyan ‘ya’yansa. Ita kuma amarya ce yanzu ta fara shuka nata, ita ma sai ta kafa gwamnatinta. Abin da na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada, wanda ne na kuskure ko tun taɓa harshe Allah ya fi mana. Mata mu ji tsoron Allah mu gyara halayenmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.